ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايعكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin Usman ibn Affan a nan gidan kai a cikin garin Kano a yau yammacin Juma'a tare da watan Zulqa'ida hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam 1432 wanda kuma yazo daidai da 7 ga watan goma hijira miladiya ta 2011 a wannan majalisi mai albarka na tafsirin alqur'ani mai girma wanda a yau za mu fara tafsirin suratul tin bismillah
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين
kamar yadda muka faɗa a wancan satin da yayin da muka zo ƙarshen suratul inshirah ko suratul sharh ko suratul alam nashrah cewa ƙarshen ayoyinta na ƙarshe da Allah madaukakin sarki ke cewa idza farabta fansab ila rabbika farghab idan ka gama sai ka kamu sannan kai kwadayi zuwa ga ubangijinka shi kadai ce wannan ayar wasu malamai sun yi hujja da ita akan wato yin addu'a bayan gama sallah ta farilla abu ne sananne a musulunci cewa mutum yakan yi tawassuli da kyakkyawan aikinsa yayin da yake da bukata a wurin Allah ya gabatar da wani aiki na kwarai sawa'un aikin farilla ne ko na nafila yakan iya yin tawassuli da wannan aikin da yayi wajen neman biyan bukatarsa a wurin Allah wani abu ne sananne wanda dalilai da dama suka zo domin tabbatar da shi an sani akwai a hadisin da ya magana akan wanda yake da bukata a gurin ubangijinsa to yayi sallah raka'a biyu sannan ya faɗi bukatarsa wanda ake kiranta salatul haja da ake kiranta salatul haja wanda ta tabbata a sunna mutum yayi raka'a biyu min laili farida sannan yayi addu'a ya ce Allah bukata ta iri kaza ka biya mun ko wata damuwa ta mai kama da kaza Allah ka kawar mun da ita wannan ya halatta a shari'anci kuma hadisi ya zo da wannan kamar yanda ya zo a hadisin istikhara wato idan mutum yana son ya bawa Allah zabi akan wasu wani abu da yake tunanin ya aikata ya bawa Allah zabin yin abun ko barinsa to shi ma sunna ta zo hadisin Jabir da Abdullahi wanda yana cikin sahih Bukhari ta cewa mutum zai raka'a biyu sannan kuma ya gabatar da bukatarsa a gurin Allah da neman Ubangiji ya bashi zabi cikin abin da yake kokarin aikatawa yayi ko ya bari wanda aka fi sani da salatul istikhara kaga ita ba aiki ne bayan wato addu'a ce bayan ka aiwatar da wani aiki na alkhairi ta gabatar da wata aiki wata ibada kamar yadda ya kuma tabbata a hadisin Imran ibn Husayn cikin sunan Tirmidhi ko Jami'u Tirmidhi, inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wasu za su zo suna karanta Al-Qur'ani suna roƙon mutane da wannan wanda ya karanta Al-Qur'ani to yuri ga Allah da shi, iqra'ul Qur'ana fas'alullaha bihi, ku karanta Al-Qur'ani ku roƙi Allah da shi, wato ka karanta Al-Qur'ani kai addu'a bayan ka gama karatun da Al-Qur'ani, wato ka sanya Al-Qur'ani ya zama wasila ce zuwa ga biyan buƙatar ka gurin Allah, kaga ita ma wannan addu'a ce bayan ka gabatar da wani aiki, aiki na ibada. To akwai kuma batun addu'a bayan salawatul maktuba, shin za a yi a cika bayan an gama sallah za a mutum da iya addu'a ko kuma a cikin sallah zai? Babu shakka ya tabbata a sunna annabi sallallahu alaihi wa sallama bayan ya koyar da musulmi yadda zai yi tahiyar sallah, tahiyarsa ta ƙarshe, sannan annabi ya ce thumma yataghayyar min ad-du'a ya'jabahu, sannan mutum ya yi addu'ar da ta fi birge shi, wato ya zaba addu'a da ya fi sha'awa bayan ya gama salati da annabi sallallahu alaihi wa sallama. To yana damar kuma ya yi addu'a a ƙarshen tahiyya kamar yadda a cikin sujjada nan ma Ubangiji ko in ce annabi sallallahu alaihi wa sallama ya sanya wannan guri wato mahalli ne na addu'a. Idan mutum ya yi sujjada to yana iya yin addu'a ya roƙi Allah buƙatarsa, har ba annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce ku yi addu'a a sujjada domin guri ne da ya dace Ubangiji an shi addu'ar ku. To amma sujud fa'alifu biddu'a fa innahu qabilun an yustajabu laqad yustajaba lakum, as-sujjada kuna ce wajen yin addu'a domin ya dace a irin wannan lokaci an samu ba addu'a. To wannan duk ya tabbata a sunna cewa mutumin da yake cikin sallah akwai guraren da aka ba shi dama ya roki Allah kamar cikin sujjada ko kuma a ƙarshen tahiyya. To bayan ya gama sallah ya yi sallama, shin ya tsaya ya yi addu'a ko kai ya tsaya ya yi? To a nan ne aka samu wasu maganganu na wasu malamai waɗanda suke ganin yadda ya kamata ya addu'a shi ne a cikin sallah ba bayan ya gama ba, in ya gama kawai zai yi azkar ne da aka shar'anta bayan an gama sallah, wato zai yi tasbihi takbiri da tasbihi da tahlili kamar yadda aka sani ana yi ƙarshen abin nan bayan an gama sallah. Wasu malamai sun tafi a kan wannan ra'ayi kamar Ibn Qayyim gabaninsa malamin sa Ibn Taymiyya rahimahullah har zuwa kan su Sheikh Ibn Uthaymeen Sheikh Ibn Baz duk suna ganin wannan ra'ayi, a yayin da wasu kuma suke ganin akasin haka, suke ganin cewa ba laifi da mutum ya yi na'am an yadda ko kuma a ce ya dace mutum ya yi addu'ar a cikin sallar, amma in bayan ya gama sallar kuma ya buƙaci addu'a ko kuma bai yi a cikin sallar ba, ko kuma dai kamar yadda mu dinnan ba larabcin ne ya ishe mu ba, ba mu koshi da larabcin nan ba, to shin mu shi kenan ba za mu yi addu'ar nan ba ko ba za a yi, tunda dai bai kamata a cikin sallah ba kawai ka yi ta kwarara Hausarka a ji ka kana sujjada kawai a ji kana kafirki da Hausa, kaga mutane sau kada libabu kada ta wasa da Ubangiji al'amarin nan dai, to kaga shiga wanda libabu a ayatun sa yake. To a irin wannan yanayi ya za a yi? Shi kenan kafara da yin addu'a kenan tare da sallolin ka na farilla ko ya za a yi? To wasu malaman sun yi raddi ga ra'ayin su Ibn Taymiyya da ra'ayin su Ibn Qayyim. Ibn Taymiyya da Ibn Qayyim da waɗanda suka tafi akan ra'ayinsu sun yi hujja na farko da hadisin Aisha, a wata ruwayar ya zo hadisin Thauban maula rasulullahi sallallahu alaihi wasallama cewa annabi sallallahu alaihi wasallama in yayi sallama baya zama a gurin da yayi sallah faci gurgurdan abin da zai ce Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram, ce wannan shi da abin da ya tabbata sai Muslim hadisin Aisha da kuma hadisin Thauban cewa annabi in yayi sallah idan sarafa min as-salati la yajlisu fi maqadihi illa bi miqdari ma yaqulu Allahumma antas salam wa minkas salam tabarak ya zal jalali wal ikram, suka ce gashi anan hadisi yana gaya mana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam in yayi sallama iya gurgurdan lokacin da yake zauna a gurin sa kenan, kaga shi kenan baya wani abu daban ban da wannan. Suka ce kuma ba yadda za a yi a ce da kai ga inda ya fi dacewa ka yi addu'a ansa kuma ka yi a lokacin, sai kuma bayan ka gama ka yi a bayan an ka wuce wannan gurin, ya kamata a ce kai amfani da wannan damar da aka baka kai addu'a gurin da ya dace a cikin sujjada ko a ƙarshen tahiyya suka ce wannan shine abin da ya dace to ta yaya zaka canza abin da ya dace da wanda bai kai shi ga dacewa ba tasabbur alladhi huwa adna bil ladhi huwa khair saboda ka suna ganin ya kamata ya zama na a wannan guraren da aka zaba maka to ka tusa addu'ar ka gurin sannan har ila yau hadisan da suka zo da dubur salat suka ce dubur shay akhirahu wa akhiru shay minhu wato in aka ce dubur salat suka ce ana nufin karshen sallah kaga kenan tar abin nan addu'a da za ka yi a karshen tahiyyar ka daga nan kuma ka sallame da aka dubur sai suka fassara shi da karshen sallar kuma a cikin ta kuma da aka ce duburul himar kaga a jikin sa yake ba a wajen sa yake ba to haka suka dauki kalmar dubur salawat da ta zo a cikin wasu hadisai to amma wasu malaman suna ga akasin haka suna ganin cewa babu laifi dan kai addu'a bayan ka gama sallar ta farilla ka karuki Allah ya biya maka wasu bukatunka wato du'aul mas'ala addu'a da ke du'aul mas'ala wato karuki bukatarka ta rayuwarka ta duniya sun yi hujja da dalilai daban-daban na hadisi tunda du'aul amarin dai sai da hujja za a karfi magana kuma sun yi hujja da hadisai na manzo sallallahu alaihi wa sallam wanda suka zo karar suke nuna halaccin mutum yayi addu'a bayan ya gama sallah kamar hadisin da yake cikin sahih bukhari a karshen kitab abin a farkon kitabul jihad hadisin sa'd ibn abi waqqas radiyallahu ta'ala anhu yace manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam kana yata'awwadhu dubur as-salati bi ha'ula'i al-kalimat kana yata'awwadhu dubur as-salati bi ha'ula'i al-kalimat annabi yana neman tsari da waɗannan kalmomin a ƙarshen sallarsa Allahumma inni a'udhu bika min al-jubn wa a'udhu bika min an uradda ila adhal al-umr wa a'udhu bika min fitnati ad-dunya wa a'udhu bika min adhab al-qabr wala du'ar an sani ita ba a cikin sallah ake yin ta ba ana yin ta ne a bayan sallah shi yasa Sa'd ibn Abi Waqqas ya yi koyar da ƴaƴansa kanana wannan yace Annabi sallallahu alaihi wasallam yana koyar da mu wannan addu'ar mu rika yin ta a bayan sallah kamar yadda muke kamar yadda ke koyar ake koyar da mu rubutu kamar da za a koya wa mutum yadda zai yi rubutu to haka aka rika koyar da mu wannan to kaga wannan addu'a ce du'aul mas'ala ba du'aul ibada ba addu'a ce ta roƙo domin yana cewa ya ubangiji ina neman ka tsare ni daga ragwanci ka tsare ni daga mayar da ni zuwa mafi kaskancin wato shekaru wato in tsufa in yi tukuf ya zama da sai an kwantar sai an tayar sai an rike mutum kada ka yi min wannan tsawon ran sannan kuma ka tsare ni daga fitinar duniya sannan kuma ka tsare ni daga azabar kabari wanda wannan dukkan sun du'aul mas'ala sannan akwai hadisi a cikin sunan Abi Dawud da Nasa'i hadisin Mu'adh ibn Jabal radiyallahu ta'ala anhu wanda manzo sallallahu alaihi wa sallama ya kama hannunsa yace da shi ya Mu'adh wallahi inni la uhibbuka فقال أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يجي يا معاذ والله إنا سنك دعاك إنا بك وصية كرك أذكر كبر وأن كالمؤمن أبايا هو تسلى لذاكي كتيا أبنجي كتي مكام بس أبتنك كتي مكام بس بودي مكام ka kuma taimaka min bisa kyakkyawar bauta gare ka shi wannan addu'a su'al ne ba tasbihi bane ba tahmidi bane ba talidi bane ba takbiri bane roko ne yake to kaga wannan kuma an san wannan addu'ar ana yin ta ne bayan kuma sallah ba a cikin tahiyya ba don haka wannan ya tabbatar da cewa ana addu'a du'aul mas'ala a bayan abin nan sannan banda wannan akwai hadisin da Ibnu Abi Shayba ya ruwaito shi a musnad din sa haka ne imam Ahmad shi ma ya ruwaito shi a cikin musnad hadisin Zazad da yake cewa wani mutum daga cikin mutanen Madina al-Ansar wanda suka taimaka wa Annabi sallallahu alaihi wasallama yace ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya qulu fi dubur salati yana fada a bayan sallah Allahumma ighfir li wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim ya ubangiji ka gafarta min ya ubangiji ka yafe min domin kai mai yawan karɓar tuba ne mai yawan gafara kaga wannan shi ba a cikin tahiyya yake faɗa shi ba wanda yake nuna cewa addu'a ce da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ta ko yake yin ta bayan ya gama sallah yayi sallama a ruwayar Imam Ahmad har ma yake cewa mi'atu marra wato Annabi yana faɗa wannan asabari kaga ba zai a ce a tahiyya ce Annabi ya zauna ya faɗa wannan asabari ba tunda an san yadda tahiyya take aka ce zai faɗa wannan asabari to ba ma ki tahiyyar sai ta sallama tsawo akwai hadisi na hudu wanda shine riwayar Nasa'i a cikin sunan dinsa daga Muslim ibn Abi Bakr yake cewa kana abi yaqulu fi duhur salati baba na yana fada a bayan sallah Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal faqri wa adhab al-qabr Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal faqri wa adhab al-qabr ya ubangiji ina neman ka tsare ni daga kafirci ka tsare ni daga talauci ka tsare ni daga azabar kabari kaga wannan du'a da sallah kuma an san wannan ana yi shi ne bayan sallah ba cikin sallah yace haka na ji mahaifi na yana yi sai ni ma nake faɗa kamar da naje na faɗa sai mahaifin nawa sai yace da ni ya dana gurin waka ji wannan sai yace gurin ka naje sai yace to ni kuma na ji su gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗar su bayan sallah kalmar dubur da Ibn Taymiyyah da Ibn Qayyim suka yi mata fassara da cewa tana nufin akhir shay wannan ɗaya daga cikin ma'anonin ta ne amma ba duka haka ba duka ma'anonin ta bane tana zuwa da ma'anar bayan an gama abu kuma hadisi da yawa sun zo kamar hadisan da suka zo na tasbihi abin takbiri subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallahi walhamdulillahi wallahu akbar da ake faɗa bayan sallah sun zo da kalmar dubur salat wanda kuma an san wannan tasbih hakan duk gaba ana yin su ne bayan an yi sallama amma kuma aka ce ka faɗa dubur salat kaga kalmar dubur anan ba tana nufin a cikin sallah ba tana nufin bayan an yi sallama to wannan yana daga cikin abinda Ibn Hajar al-Asqalani a cikin sharhin Sahih al-Bukhari Fathul Bari yayi wa Ibn al-Qayyim ta'kid da shi yadda kawo wasu hadisai wanda suke tabbatar da cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana da ul mas'ala bayan ya gama sallah cewa Ibn Taymiyyah Ibn al-Qayyim daga baya dan kawo wani ra'ayi na cewa ko da za ka yi du'a ul mas'ala din sai ka bari sai kai wannan tasbihat abin nan sai kai wannan azkar din da aka ce ayi wanda shi ma wannan layar da ba tilas bane kana iya yin su kafin kai addu'ar kana iya yin waɗannan addu'o'in kafin kai tasbihi din duk ya ga wannan amma ba wani dalilin da yake nuna wajibcin gabatar da waɗancan akan waɗannan din saboda haka wannan matsala ita ce wannan ra'ayi na biyu shi ne ra'ayin da hadisai da dama suka karbe shi Ibn Hajar a cikin sharhu kitabul da'awat a cikin sahih Bukhari yayi tsokaci akan wannan matsala sannan ba matsala ce da za a matsa akan ta ba ko sunna da bid'a ta shiga ciki a ce in ka an ganka kana addu'a bayan ta gama sallah a ce kai bid'a matukar da akwai hadisai da suka nuna haka kuma manya daga cikin malamai da su wasu daga cikin malamai sun tafi akan wannan to kaga ba dalilin da zai sa a badda a mutum akan wannan sannan a kula in aka ce addu'a bayan an gama sallah ba ana nufin addu'a ta rububi ba wato liman ya dinga bayarwa ana yin shi wannan kan bid'a ce wannan ko tantama ba za mu yi ba za mu ce bid'a ce tun a ce liman bayan ya gama sallah kuma ya tare da fashin jama'a ya ce shi zai musu jagoranci akan addu'o'in su bayan kowa bai san bukatar mutane ba kowa da bukatar sa kowa da abin da yake bukata ko kuma yake cikin nema a lokacin saboda haka a can kayi addu'o'in ka a cikin tsayya shi ma yayi dashi kuma bayan an gama mutum zai addu'a sa ka tattare shi kai ta kawo masa wasu abubuwan ka kai daban wanda shi watakila ba wannan bane damuwarsa kaga idan shi mutum shi limamin yana cikin talauci kaga wajen tsare mutane ba watakila kuwa duk masu kuɗi ne ya ce ya ubangiji ka fitar mu daga talauci shi su ta da ya fita su kai yanzu kai bukatar kace wannan ko kana fama da rashin lafiya su ka duku sa su ne lafiyayyu ka kace Allah ka sauke mana wannan rashin lafiya da sauransu wannan bukatar kace kai shi yanzu watakila wata kwangila ce ta take gabansa saboda ka bar shi ya tambayi kwangilarsa eh ko ya yi application yana zuwa dauke shi aiki wannan makaranta ne yana so ji jarabawa kai ka zo kana kana wata addu'a da shi yanzu ba ita ce a gaban sa to shi yasa baka shiga tsakanin mutum da ubangiji sai kai ka fashi kowa ya ruka abin da yake wannan du'a du'a jama'i wannan bid'a ce bai tabbata sunna ba ka sai bai to wannan sai mu dawo tafsir suratul tin suratul wattini suratul wattini haka yazo a cikin wasu littafan tafsiri da wasu masahib wato tare da tabbatar da wannan mawdu'in da yake farkon sura din wattini wa wal qasami a cikin wasu littafai da wasu masahib din an san kira ta suratul tin ba tare da isbatin wannan mawdu'in ba kamar yake cewa suratul baqara daga suratul tin ba tare da isbatin mawdu'in ba aka yazo a cikin wasu masahib da kuma Jami'ut Tirmidhi shi ma ya kawo shi da wannan suratul tin kuma haka yake a gaban mu suratul tin wannan sura makkiya ce har ma Ibn Athiyya yana cewa babu sabani tsakanin malamai wajen kasancewar ta makkiya duk da cewa akwai wata hikaya wata riwaya da aka rawaito daga Katada wanda yace madaniya ce to amma dai wannan kauli ne marjuhi kauli ne wanda yake ba daidai ba saboda hatta a cikin surar akwai abin da yake tabbatar da cewa makkiya ce wa hadal baladul amin da aka fada wanda yana nufin Makka saboda haka sura ce makkiya shi yasa Suyuti a cikin littafin al-Istidlal bai ma kawo sabani ba bai kawo ta cikin surorin da akai sabani ba wajen tabbatar wajen kasancewar da makkiya ko madaniya da yake nuna cewa qaulan wahidan cewa sura ce makkiya a jerin wadan saukan surori wanda ita ce sura ta 28 ta sauka bayan sauka suratul buruj kafin sauka suratul ila suratul quraish ila da quraish ita ce ta 28 ta sauka bayan saukar suratul buruj kafin sauka suratul ila da quraish a jerin wadan sauka surori ayoyin da 8 kuma abinda take karantar da mu tana karantar da mu yadda ubangiji madaukakin sarki ya halicci dan adam a bisa mafi kyan jiri ya halicci dan adam a bisa mafi kyan halitta a bisa mafi daidaituwar halitta sannan kuma wasu suka karkace ma wannan jiri da ubangiji ya halicce su a kansa in banda waɗanda suka yi imani sune waɗanda suka tsaya akan wannan jiri din akan wannan kyakkyawar kira da ubangiji ya yi musu ubangiji ya musu ta tadadin sakamako wanda baya yankewa sannan da karshe ubangiji ya yi tsokaci zuwa ga waɗanda suke barin dalilai masu nuna dayantakar ubangiji masu nuna kadaitakar sa wajen bauta masa suke watsar da su su karyata annabi sallallahu alaihi wa sallam da abin da yazo da shi na wahayi da abin da yazo da shi na musulunci ubangiji yake cewa bismillahir rahmanir rahim wattin wazaitun ina rantsuwa da gauri ina rantsuwa da zaitun wa tur sinin kuma ina rantsuwa da dutsen tur sinin wa hadal baladil amin da wannan gari amintacce Makka laqad khalaqna al insana fi ahsani taqwim hakika lalle mun halicci mutum a bisa kyakkyawan diri a bisa kyakkyawar mafi kyan daidaituwar halitta sun bar da Allah asfala safili sannan muka bayar da shi mafi kaskancin kaskantattu illa alladhina amanu sai dai waɗanda suka yi imani wa amilus salihati suka yi ayyuka na gargaru falahum ajrun ghayru mamnun to waɗannan suna da wani lada wanda baya yankewa فما يكذبك بعد بالدين ما yake sa kaka karyata ranar sakamako bayan haka alaysa allah bi ahkam al hakim al ashiy yanzu ba allah ne mafi iya hukuncin ba hukunci ba ubangiji ya bude wannan sura da yin rantsuwa da abubuwa guda hudu kuma kamar yadda aka sani ubangiji yana yin rantsuwa domin jawo hankalin mutum mai sauraro zuwa ga abin da aka yi rantsuwa saboda shi dan a nuna maka abin da aka yi rantsuwa na saboda shi babba ne ubangiji ba ka bi shi ba shi rantsuwa amma ya yi dan ya karfafa maka abin da ya yi rantsuwar saboda shi shine al-muqsam al-muqsamu li ajli sannan ubangiji yana rantsuwa da wasu abubuwa ko dai saboda darajar abubuwan ko saboda abubuwan abinda abubuwan suka kunsa na nuna wato ilahiyar ubangiji da wahadaniyarsa saboda kasancewar abubuwan ayoyi ne baro-baro da suke nuna akwai Allah ubangiji yake rantsuwa da su domin wannan manufa ubangiji ya rantsa da abubuwa guda hudu ya rantsa da at-tin da zaitun da turisini da kuma hadal baladil amin hadal baladil amin wannan gari amintacce makka babu sabani tsakanin wajen malamai wajen fassara shi ana cewa ana nufin garin makka wanda ubangiji madaukakin sarki ya zabe shi ya sanya shi amintaccen gari amma sauran abubuwan da ubangiji ya rantsuwa da su wattini ce ina rantsuwa da attini wato bauri wazaituni da zaituni wasu malamai suka ci ubangiji yana rantsuwa da waɗannan abubuwan da ake ci waɗanda aka sani bauri da ka sani da zaitun da ka sani su ubangiji yake nufi da wannan rantsuwa wasu malamai suka ce ana nufin wattini ana nufin manabijin dini wazaituni manabijin zaituni wato ubangiji ya yi rantsuwa da guraren da bauri yake fitowa guraren da bauri yake da yawa da kuma guraren da zaitun yake da yawa yake da itatuwan zaitun wanda su ne waɗannan gurare su ne Sham su ne garin Sham ko At-Tin ana nufin Dimashq babban birnin Syria wanda bangare ne na Sham Az-Zaitun ana nufin Palestine wanda shi ma wani bangare ne na Sham saboda ana nufin Sham wa Tur Sinin da kuma dutsen Tur Sinin wajen fassara waɗannan kalmomi da kuma alaƙar yin rantsuwa da su da abinda aka rantse saboda shi malamai sun yi bayanai daban-daban wasu suka ce ubangiji ya rantse da bauri da kasani ya rantse da zaitun da kasani wannan da ya yi tatuwa da kasani ba wasu abu ba wani abu daban ba kuma ubangiji ya yi wannan saboda wato amfanin da ubangiji ya kinsa a cikin waɗanda ya yi tatuwa ubangiji ya kinsa amfani daban-daban a cikin bauri haka nan ya kinsa amfani ga dan adam a cikin zaitu sun ce bauri yana da amfani da yawa bishiya ce da ubangiji madauki sarki ya albarkace ta tana taimakawa wajen rage majina a jiki tana taimakawa wajen wanke koda wato cin ta yana taimakawa wajen tsaftace kodar mutum sannan tana taimakawa wajen ainihin taigawa abinda ka ci ya narke da wuri sannan tana taimakawa wajen sa jiki wato wajen samun kiba in kana son kiba kana cin daure za ka zama kato saboda suka faɗi amfani daban-daban kamar yadda Fakhruddin Razi a tafsirinsa ya ambato wasu amfanin nuka na aure su ce aure ita ce bishiyar da idan 'ya'yanta suka zube a shekarar za ta wato sau biyu take ɗaukar 'ya'ya shi ba sau ɗaya ba in ta yi kuma suka aka kakkaɓe za kuma ta kuma yin wani wasu 'ya'yan a shekara guda sannan aure shi ne itacen da za ka ci ba wani abin da za ka cire a cikin kayan tun daga wajensa har cikinsa ka ga ba kamar mangwaro ba mangwaro in ka cinye dole ka kura cikin kayan ba zai cu ba ba kamar da dabino in ka ci shi ma in ka zo kan kwallon duk ba ya taka dole kayan an ka ɗauki irin su lemun tsami a lemun zaki dole ka kura da bawa in ka ɗau goro ba dole ka kura da wajen sai dai ka ci cikin to shi da ciki da waje duk za ka ci kayan ka lafiya lafiya ba matsala da shi duk wanda yana nuna albarkar da take cikin wannan shi atti haka da shi ba zaitun da 'ya'yan nasa da kuma man da ake tatsa daga jiki itacensa shi ma wani abu ne da yana da amfani da yawa musamman abin da ya shafi lafiyar jikin ɗan adam suka ce dan waɗannan amfanin nuka da ubangiji ya kinsa a cikin waɗannan 'ya'yan itatuwa shi yasa ya rantsuwa da su domin su karan kansu a dalili ne da suke nuna akwai Allah dalili da suke nuna ubangiji da yayi waɗannan abubuwa shine wanda ya cancanta a bauta masa shi kadai wai suka ce wa din ana nufin manabitin din guraren da addin din yake fitowa wal zaitun kuma ana nufin guraren da zaitun yake fitowa manabitin din sune ya wal zaitun sune sha wanda anan ne Allah madaukakin sarki ya samar da sakon annabi Isa alaihi salam wato risalar da Allah ya ba annabi Isa ya ba shi a sham saboda ubangiji yayi ishara zuwa ga risalar annabi Isa alaihi salam tunda an ba shi sako an haife shi a sham a nasira sannan kuma a gurin aka ba shi sako saboda ishara ce ubangiji yake zuwa ga wannan sako da ya bawa annabi Isa alaihi salam sannan turisini dutsen turisini shi kuma nan ne inda Allah ya magana da annabi Musa alaihi salam wanda ishara ce zuwa ga shari'ar annabi Musa alaihi salam wa hadal balad al amin wannan gari amintacce Makka shi kuma nan ne ubangiji madaukakin sarki ya aiko da shari'ar sa ta karshe ya bawa annabi sallallahu alaihi wasallam alqur'ani saukar masa da wannan wahayi wanda shine khatimatul risalah kaga kenan ayoyin ko kuma wannan rantsuwa ishara akai nuni akai hannunka mai sanda akai zuwa ga waɗannan addinai manya-manya guda addinin kiristanci addinin yahudanci da kuma addinin musulunci wasu ma daga cikin masu tafsiri suka fassara attin da cewa ana nufin masallacin annabi Nuhu cewa inda aljudi wannan safinar tashi wato jirgin ruwansa ya tsaya daidai wannan dutsen to a daidai gurin shi ne ake kira attin din saboda haka masallacin annabi Nuhu ake nufi da attin zaitun kuma ana nufin masallacin baitul maqdis turi sinin ana nufin gurin da Allah ya magana da annabi Musa alaihi salam hadal balad al amin shi kuma babu tantama ana nufin Makka garin Makka shi ce kaga anan an yi ishara zuwa ga risalar annabi Muhammad alaihi salam wanda ita ce awwalu shari'a unzila ala rasulin dan shi ne farkon manzon da Allah ya turo a bayan kasa kaga an yi ishara zuwa ga farkon annabin da Allah madaukakin sarki ya aiko duniya da shari'ar da aka bashi sannan az-zaitun wanda yana nufin baitul maqdis ko yana nufin al-masjid al-aqsa an yi ishara da wannan zuwa ga risalatayn wasu sakonni guda biyu wasu shari'o'i guda biyu da Allah ya shari'ar annabi Ibrahim da kuma shari'ar annabi Isa alaihi salam shari'ar annabi Ibrahim wanda suke annabi Ibrahim shine ya gina masjid al-aqsa wasu ce yayin ya gina shi annabi Sulaiman bayan ya gina shi da aka ishara ce zuwa ga risalar annabi Ibrahim kamar yadda ishara ce zuwa ga risalar annabi Isa alaihi salam wa turi sinin ishara ce zuwa ga risalar annabi Musa alaihi salam sannan hadal balad al amin ishara ce zuwa ga musulunci shi to kaga an tattara waɗannan manzanni guda biyar da ubangiji madaukakin sarki ya ambata shara'a lakum min ad-dini ma wasa bihi نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وإيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه شكاك أن أمبتشي وأنك أنبا وسوسو بير النبي نوح النبي نوح النبي موسى النبي إيسى النبي إبراهيم النبي موسى النبي إبراهيم النبي موسى النبي إيسى لكما النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وتندسوني من يمن ين أنبا وأولي العزم من الرسل wasu malaman suna ganin attin ana nufin ishara ce zuwa ga shari'ar annabi Nuhu alaihi salam az-zaitun ishara ce zuwa ga shari'ar annabi Ibrahim turi sinin ishara ce zuwa ga shari'ar annabi Musa suka ce annabi Isa alaihi salam shari'arsa ta zo ba wato dan ta cike abinda shari'ar annabi Musa ta zo da shi wato shari'ar da aka bashi injila ta zo domin ta cike abin da yake cikin shari'ar annabi Musa alaihi salam shi yasa wasu malaman suke ganin ba a fito da ita tsaro garo a nan ba wasu kuma suka sa wa hadal balad al amin hatta al-hanifiyyah da Allah ya ba annabi Ibrahim alayhi salam ta shigo karkashin wahadar balad al-amin domin musulunci ya zo ne da abin da annabi Ibrahim alayhi salam ya zo da shi ala ayyati hal suka ce waɗannan ayoyi sun kunshi ishara zuwa ga waɗannan manya-manyan shari'u da Allah ya saukar wa ɗan adam a doron kasa wanda sauran shari'u duka sun zo domin ƙara fito da wannan shari'u waɗannan shari'un ne gaba daya domin ƙara bayyana hukunce-hukuncen da suke cikin su ko kuma gyare-gyare abubuwan da aka riga aka gurɓata a cikin waɗannan shari'o'i da suka gabata don haka sai wannan rantsuwar sai ta dace da abin da aka yi rantsuwar saboda shi laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim akwai wani da na ga wani tafsiri garibi ni ban gamsu da shi ba cewa wattin ana nufin addinin buza cewa addinin buza shi ma addini ne dan shi buzan annabi ne a inda aka yi masa a daidai bishiyar wannan kauli aka yi masa wahayi shi yasa yanzu haka mutanen mabiya wannan addini na Budhism suke girmama sha'anin kauli suke daukan shi da muhimmanci saboda a kan sani a daidai inda yake ne aka yi wa shi buza din wahayi daga baya aka gurɓata shari'a shi yasa aka fara ambatanta inji shi mai wannan tafsiri shi yasa aka fara ishara zuwa gare ta domin ita ce tafi lalacewa shi yasa aka fara ambatanta ita ce mafi karanci wajen abin da inganci sannan sai aka biyo ta da ishara zuwa ga az-zaitun wanda shine shari'ar annabi yace shari'ar annabi Isa alaihi salam domin ishara ta zuwa ga baitul maqdis turi sinin kuma shari'ar annabi Musa alaihi salam sannan hadal balad al-amin shari'ar musulunci da kai na ga shari'ar buza ita ce ta fi kowace lalacewa shi yasa aka fara da ita sannan aka biyo bayan ta da shari'ar annabi Musa bin annabi Isa domin ita ce ta fi gurbacewa bayan ta ta buza sannan kuma yahudanci wanda bai kai kristanci lalacewa ba sannan kuma musulunci wanda ya murkushe dukkan sauran shari'o'in da suka gabace shi wannan shi yadda ya fahimci tafsirin ayoyin kenan amma dai mafi yawancin malamai suna cewa wannan ayoyi suna nuna shari'o'i ne guda uku shari'ar annabi Isa alaihi salam shari'ar annabi Musa alaihi salam sai kuma shari'ar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ibnu taymiya yana da magana mai fadi akan wannan a cikin littafinsa al-jawab as-sahih liman badala dinan masih yayi magana mai fadi akan cewa waɗannan ayoyi suna ishara zuwa ga abinda ya tabbata na waɗannan shari'o'i da kuma yadda suke da alaka da shari'a da shari'a da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita kuma suka kunshi ishara da bayani da bushara ta bayyanar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan ubangiji yana nuna mana cewa waɗannan addinoni addinai guda uku manya asali kowane addini ubangiji ya saukar da shi domin ya tafi daidai da fitrar dan adam da Allah ya halicce shi akan shi yasa ce laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim hakika mun halicci mutum a bisa mafi kyan daidaito a bisa mafi kyan diri mafi kan kira malamai suna da fassara biyu anan fassara ta farko tana cewa fi ahsani taqwim mafi kyan diri da ubangiji yayi dan adam ladhi khalaqaka fa sawwaka fa adalaka fi ayyi suratin ma sha'a rakkabak wanda ya halicce ka ya daidaita ka yadda ya ga dama haka ya dora ka a bisa mafi kyan diri mafi kyan tsari yayi maka gabobi wanda kowace gaba ubangiji ya bata aikin da za ta yi kuma take yin aikin ta kamar yadda aka bata aka sa maka gabobi kowanne kuma aka sa shi a mahallin da ya dace wanda da za a canza gaba zuwa wani mahalli sai ka ga abin bai tafi ba to wasu kai ishara zuwa ga wannan cewa farkon halittar dan adam ubangiji yana yin shi da kyakkyawan diri da kyakkyawar kira da kyakkyawar kama babu aibi a tare da shi kullu radadahu asfala safilin sannan muka mayar da shi mafi kaskancin masu kaskanci wato bayan an yi shi bisa kyakkyawan diri bisa kyakkyawar kira da karfinsa sai kuma daga baya ya fara rauni saboda shekaru to yana shekaru har yanzu ya tsufa, wa man nu'ammirhu nunakkisuhu fil 'umri afala ya'qilun. Ubangiji ce wanda duk muka raya shi to za mu wato sa shi ya ci baya wajen abin wajen rayuwarsa, wato zai ci baya ta fuskar rauni. Allahu khalaqakum min da'fin thumma ja'ala min ba'di da'fin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatin da'fan wa shay'an yakhluqu ma yasha. Ubangiji ya halicce ku daga rauni, sannan bayan rauni sai ya sa muku karfi, sannan bayan karfin kuma sai ya mayar da ku masu rauni har ma da tsufa a tare da ku. Haka Ubangiji yake halittar abin da ya so. Wasu suka ce wannan ayar laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tana ishara ne zuwa ga halittar da Allah ya yi wa mutum, kyakkyawar halitta, kyakkyawar dini, wanda daga baya kuma yau da gobe idan shekaru suka yi yawa a kansa sai kuma ka ga ya fara wato yaushi, ya fara rauni har ya kai ma ya rusuna. Kamar yadda wani majahili Zuhair ibn Abi Sulma cewa ra'aytu al-manaya khatta ashwa'a man tusibtu mithu wa man tukhti yu'ammar fa yahrubi. Yake cewa na ga mutuwa tana fagamiya, wato wanda sai sa'a ta cafke shi, tunda shi majahili ne, shi yana ganin mutuwan nan kawai tana lalube ne, kawai ba bisa kaddara take tafiya ba. Bai san cewa wanda kaga ya mutu ba an riga an tsara masa cewa lokacin mutuwarsa yayi, shi yana da tafaffa azwa kamar wato lalube take yi kawai, wanda ta cafka shi gidan ta kashi, wanda ta kai wa cafka ya zille ya goce bai ta same shi ba, to sai ya rayu ya yi tsawon rai karshe kuma ya tsufa. Haka yake cewa to babu shakka wanda yayi tsawon rai to yau da gobe za ta tsufar da shi, zai dawo ya rauni. Wasu malaman suka ce to wannan shine thumma radadnahu asfala safili, muka dawo da shi mafi kaskancin masu kaskanci. Wasu kuma malaman suka ce a abinda take nufi laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim duni ne zuwa ga fitra da Ubangiji ya halitta Adam, fitrat Allah allati fatara an-nas 'alayha la tabdila li khalqillah. Wato fitra ta farko da Ubangiji ya halitta dan Adam bai halittar asali da aka gina zuciyar dan Adam akan ta, halittar da Ubangiji ya wa dan Adam ya karba alkawari gurin Ubangiji ya ce ya ji ya gani, ita ce wato Ubangiji ya ba wa dan Adam amana ya ce ya ansa ya karba. Wa idza qada rabbuka min bani adam min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhaduhum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin. Ubangiji ya ba su alkawarin za su yadda, za su rike tauhidi, za su amince da kadai takar Allah, suka ce sun yi sun gani sun dauka. Inna aradna al-amanata ala as-samawati wal ardi wal jibali fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Saboda haka dan Adam na farko ya gamsu, ya yadda, ya dauki amana da Ubangiji ya ba ya dora masa, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kullu mawludun yuladu ala al-fitra fa abawahu yuhawwidani aw yunassirani aw yumajjisani. Duk dan Adam akan fitra ake halittarsa, daga bayan iyayensa idan Yahudawa ne su mai da shi bai Yahudi, in Kirista ne su tashe shi akan Kiristanci, in Maguza ne su tashe shi akan Maguzanci. An ambaci iyaye saboda su karfin tasiri akan ɗansu, su ne suke tare da shi kuma su suke lakanta masa abin da zai yadda da shi a tunaninsa da aqidarsa, shi yasa aka ambace su. To wasu na ganin Ubangiji yana ishara ne zuwa ga wannan asalin halitta da yawa dan Adam, halitta ta fitra, ya ba shi guzurin hankali, ya ba shi hankali, hankalin da shi zai iya bambance tsakanin ƙarya da gaskiya, tsakanin haske da duhu, tsakanin aikin da yake zai samu masa yarda da aikin da zai ja masa hushin Ubangiji. Shi yasa za a ga duk ɗan Adam ko mun kafircinsa akwai abubuwan da shi da kansa ya san ba mai kyau bane, ko da ko yana yi, ko da ko yana abin ya san ba mai kyau bane. Duk azzalimi ya san azzalinci bai da kyau, duk azzalimi ya san zalunci ba shi da kyau, ko da ko shi zai zalunci wani, amma dai da za a yi wa wani zalunci wanda yake so to zai ji ba daɗi, sai kaga cewa ma yana fushi ya za a yi haka. Shi yana zaga kasashen nan na yamma, duk da su ma suna zalunci, su ne ma yanzu a gaba wajen zalunci, amma sai ga wata kasa kuma ana karkashe sai ga su kuma su fito suna ta bayanai ya za a haka a bar kan zabi ya murtsige mutanen sa kuma kuma su ba murtsige kuma burke zaba a Iraki ina ne da sauran su an gane ko
na'am
to amma saboda wannan a dabi'ance kowa ya san azalinci zalunci sai dai kawai ya rufe ido yayi saboda me yasa ya san ba yayi da kyau shi ba zai da ai masa ba ko ba zai da ai ba wani masoyin sa ba ko na jikin sa ashe ya san abin ba mai kyau ba inda kikkiawa ne sai ya yadda ya abinci a yau kowa da kowa ma haka nan kuma irin su ƙarya dole mai haske ya san ƙarya ba ta da kyau ko da ko shi zai yi saboda shi in an masa ba zai so ba ashe ka san ya ashe ka ga ya san haƙƙin amana misali duk mai hankali ya san cin amana ba ta da kyau ko da ko shi ba ce amana ne to kaga waɗanda abubuwa ne da hankali yayi ittifaki kan sabbin ubangiji ya sa wa dan adam wannan to amma wani lokaci zai bice wannan hasken da ubangiji ya bashi ya ture shi ya kama abin da ya san cewa ta sa zai ya kama abin da ya san cewa zai tuci shi to haka ubangiji yayi dan adam bisa wannan kyakkyawar halitta kyakkyawan tsira ya sa yayi masa zuciya faraka daga baya ne zai lalata ta shine ma'anar summa radanna wa asfala safil sannan muka mai da shi mafi kaskancin masu kaskanci mafi kaskancin masu kaskanci a cikin kitabun littafin al-madarik na al-qadhi tarjuma imam malik yana cewa imam malik wata rana malamin sarabiya ibnu abi abdurrahman wanda aka fi sani da rabi'a al-rahi ya fito sai yake tambaya imam malik wane ne kaskantacce sai ya ce man akala bidini wanda ya rika neman duniya da addininsa da zai yadda ya wulakanta addininsa ko ya saki addininsa saboda ya samu abin duniya wanda shi ne kaskantacce sai ya sake tambaye shi to man asfalu safili waye ba fi kaskancin masu kaskanci sai ya ce man akala ghayruhu bidini wanda wani ya ci da addininsa wato shi ba shi ya ci ba amma fa ni da addininsa ya ci abinci to kaga wannan shine asfala safili wancan kaskantacce ne amma da ya bi kaskanci shi wancan kaskantacce ne ya sai da addininsa domin duniya shi kuma wannan an sai da addininsa dan wani ya ci duniya kaga wannan shi ba asara to shine Rabi'a ibn Ray ya ji dadin wannan ansa ta birge shi to shine suka ce kaga wanda zai ci da addinin wani sune shehinan bid'a shehinan bid'a da shehinan kafirci waɗanda suke wato tora mabiyansu akan kafirci domin su ci gaba da samun shugabanci kaga shi zai more mabiyan kuma za su yi ta bata addininsu tora su akan dalal shi kuma shi zai mori shi zai mori tafiyar don shi ne a sama amma kuma mabiyansa ya tora su akan bata to kaga wannan shi ne asfala safili wanda za a tora shi akan bata wanda za su tora shi akan bata kuma sun yi haka ne don su more wajen jan shi a bakanci to wannan ita ce fassara ta biyu wanda malamai suka yi wa ayar za su fi cewa kaga karshenta zai fi dacewa da wannan fassara ta cewa ahsanu taqwim anan ana ishara ne zuwa ga fitrar da Allah ya halicci dan adam akan ta sannan kuma radannahu asfala safilin muka mayar da shi mafi kaskancin masu kaskanci ana nuni ne zuwa ga wanda ya saki wannan fitra din ya saki wannan halitta gangariya tatacciyar zuciya da Allah ya masa ya lalata ta ya gurbata ta da bin abin da yake bata ne ce akwai asfala safilin kamar wanda zai rika bautawa dabba ko ya rika bauta gunki ko ya bauta saniya ko ya bauta miciji ko ya bauta wa kunkuru ba wanda ya kai shi ko ya bauta wa dutse ko ya bauta rana da wata wannan babu wanda ya kai shi zama asfala safilin domin shi ne ya watsar da tunanin da Allah gaba ɗaya ya bashi ya zo yana bauta ba wani abin da ya san cewa ya fi abu in ya ga dama zai saka ma shura abin ma ya lalace ko a zo a sace abin bai da zai yi da shi da kansa to suka ce wannan ita ce isharar da ake da Allah yayi da fadarsa radina wa sallallahu alaihi wasallam sai ce illal ladina amanu wa amilus salihati sai dai wadanda suka yi imani suka yi ayyuka na kwarai suka yi imani suka yi ayyuka na kwarai wato wadanda suka yi imani suka yi ayyuka na kwarai to su suna kan wannan ahsani taqwimin, kuma koda a ce da can suna kafata in suka dawo suka yi imani suka yi ayyuka na kore, to sun dawo kan wancan halittar su ta asali ta gangariya da ubangiji ya musu ahsani taqwimin da ubangiji ya ambata. Wadanda kuma suka ce ana nufin kyakkyawar kira, sai ka tambaye su meye alaƙar illatazina amanu wa amilus salihat. Ai, ko kana da imani ko ka aiki na kwarai wanda ba zai hana ka in wata kuntukun ba, in an ce illal ladina, in an ce sun mara dadda wa asfala sabirin, ana nufin kufa tukuntukun. Sannan aka ce illal ladina aka istisna'i, kamar an ce waɗanda suka yi imani suka yi aiki na kwarai ba su tuku ba, wanda kuma an san ba haka ne ba, duk imaninka za ka tuka. To suka ce to kaga in aka ɗauki wancan fassarar istisna'in da aka yi, sai ya zama na bai dace da fassara ba, don an yi istisna'i na wani abin da kuma bai faruwa ne, tunda sun fassara asfala sabilin da tsufa. Amma wanda suka fassara shi da cewa ana nufin kaskanci na kafirci, to kaga idan da zina amanu an toge su daga kaskanci, wanda kuma an san haka ne. To su masu fassarar farko suka ce abinda za a ɗauki illa a nan bai ma'ana lakin, illa bai ma'ana lakin, sai dai waɗanda suka yi imani, wato duk da sun tsufa sun takwarfashe, ba za su iya yin abinda suke yi ba lokacin da suke ganiyar ƙarfinsu, to ladan su zai ci gaba da duniya, kaga ta yadda suka bullo. Allah suka ce ayat dai tana nan a bisa fahimtar ta farko, illal ladina amanu, sai dai lakin waɗanda suka yi imani suka yi aiki na kwarai, fa lahum ajrun ghayru mamnun, suna da ladan da ba zai yi ba. Suka ce sunna ta zo ta tabbatar da wannan cewa mutumin da yake cikin gariyar karfinsa, yake cikin lafiyarsa, yayi ayyuka na kwarai, sai rashin lafiya ta same shi, ko ya tsufa yadda ba zai iya ci gaba da wannan ayyuka da yake yi ba, to za a ci gaba da rubuta masa ladansa kamar yadda yake yi a farko. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza marid al-aqdu aw safara kutiba lahu al-ajru kama kana qabla safarihi wa qabla maradihi, aw kama qala alayhi salatu wassalam. Idan bawa yayi rashin lafiya ko yayi tafiya, sai da aikin da yake yi ba zai iya ci gaba da yin sa ba, annabi ya ce za a rubuta masa ladansa kamar yadda yake kafin yayi tafiyar ko kafin rashin lafiya ta same shi. Ci sauraka a nan ishara ce zuwa ga cewa shi mu'mini ko ya tsufa baya zaman asara, sabanin kafiri shi yana morar, wato yana jin daɗin kafircinsa lokacin da yake cikin ganiyar ƙarfinsa da lafiyarsa, saboda haka ya fanta ma ya more ya yi abin da ya ga dama. Amma in ya tsufa ko mai aka kawo masa ma na duniya ba daɗinsa zai ji ba, shi kenan abin da yake ji na jin daɗin rayuwar duniya ya yanke tun daga lokacin. Wannan shi ne yadda su suka fassara. Kaga fassarar za ta buƙaci takadiri, ثم رددنا واسفل سافلي لكن الذين امنوا وكانوا يعملون الصالحات قبل ذلك لهم اجر غير ممنون. دون ان تقدر ولا ابو يقول فسر التسامح شكا.
نعم.
الا الذين امنوا سيدي ودد سكي ايمان وعملوا الصالحات سكي ايوكا نقري فلهم اجر غير ممنون. سنا دون لا دا ودا بزي ينكي با. سنا دلا دن دا بزي ينكي با. وكودي انا نفهم suna da ladan da ba zai yanke ba, shine ladan da ubangiji zai ci gaba da ba su, shi zai ci gaba da ba su sakamakon sara da gobiya, domin za su shiga aljanna su samu ladan da ba zai yanke ba, za su samu shiga aljanna su zama a cikin ta na har abada, babu ranar fita. Ko ghayru mamnun, ladan da ba za a goranta maka ba, wato ubangiji ba zai zo ya bi ka da guri ba bayan yayi maka, wato ko wannan duk malamai sun fassara ayar da haka. Sannan Allah ya ce fa ma yukadzibuka ba'du biddin, me yake sa ka karyata ranar sakamako bayan haka, ya kai dan adam? Bayan wannan abu da ubangiji ya nuna maka na dalilai farara bayyanannu fitattu wadanda suke nuna tabbatar akwai Allah, tabbatar bayyantakarsa, tabbatar babin nan kadaicinsa a uluhiyarsa, tabbatar yiwuwar ranar sakamako bayan mutu, me yasa kuma kake karyata cewa akwai ranar da za a yi sakamako? Wato anan istifham ne, taubihi, me zai ja ka yi haka ina hankalin ka ya tafi? Wasu malamai suka ce fa ma yukadzibuka, ma din nan mausula ce, bi ma'ana man, sai zan fa ma yukazzibuka wato wane ne kuma yake karyata ka ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan wahayin da Allah ya yi maka da Qur'anin da aka saukar maka wanda yake dauke da bayanai dalla dalla da hujjoji karfafa kuma wane ne yake karyata ka sakamako bayan wannan yake karyata ka
na'am
sauraka abin nan ko dai ma ta zama istifhamiya ko ta zama mawsula ma yukazzibuka fa ma yukazzibuka me yake sa ka karyata kaga nan ana nufin shi me karyata ke fa ma yukazzibuka wane ne yake karyata ka idan aka ce ma ta zama mawsula ba'du bayan wahayi da ubangiji ya maka bayan dalilan da suka gabata biddini yake karyata ranar sakamako alaysa allahu bi ahkamil hakim ashe ubangiji ba shine mafi iya hukuncin masu hukunci ba wato shine yake hukuncin da babu zalunci baya zaluntar kowa yana daga cikin kwarewarsa a hukunci ya kaddara ranar tashin kiyama cewa duk wanda yayi zalunci ko ya sha a duniya in yaje lahira ubangiji zai yi masa shari'a ta gaskiya inda kowa za a bashi hakkinsa ba za a zalunci kowa ba wannan yana nuna ubangiji ya fi kowa ya fi duk wani mai hukunci iya hukunci akwai hadisi da ya zo na Abu Huraira cewa yana cikin sunan Tirmidhi da Abu Dawud cewa idza qara'a ahadukum wattin wa zaytun dan da ya karanta wattin da zaytun zo karshen ta yace ce alai sallahu bi ahkamil hakimin sai yace bala wa ana ala zalika min ash-shahidi abu hadisin bai tabbata ba hadisi ne dhaifi hadisin da ya tabbata shine kawai wanda ya zo karshen suratul qiyama alaysa zalika biqadirin ala yuhya al-mauta jallahumma fabala wala shi ya tabbata a riwaya amma sauran ba su tabbata ba fa bi ayyi hadisin ba'dahu yu'minun shi amantu bika ya la ya rab wannan bai tabbata ba shi ma wanda dai ya tabbata shine wannan da muka faɗa a duk da cewa qurra'u kuma su tafsiri sukan yi ishara zuwa ga wannan dusan da suka zo karshen surar amma ta fuskar riwaya bai inganta ba da fatan abinda muka yi daidai Allah ba mu lada kuri Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in salatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man sara ala hudahu ila yawmiddin wannan yake menene bambanci tsakanin almasihu Isa ibn Maryam da kuma almasihu dajjal kowannen su ana faɗa masa kalmar almasihu ba in aka ce almasihu Isa ibn Maryam ana nufin mai albarka da duk abin da ya shafa zai yi albarka amma almasihu ad-dajjal ana nufin mamsuhul baraka saboda almasihu ta annabi Isa tana nufin mai albarka wato fa'il ne bi ma'ana fa'il almasihu ad-dajjal fa'il ne bi ma'ana maf'ul saboda ana nufin mai shafaffiyar albarka wato marar albarka wancan mai albarka wannan marar albarka wannan yace ya halatta ayi addu'ar istikhara a cikin tahiyar karshe tunda an gaya maka ya ake istikharar nan dan me zaka canza kai ta yadda aka ce kai sallar raka'a biyu sai kai addu'ar istikhara haka aka koyar da istikhara ya za a yi jam'in ayoyin nan guda biyu ayat ta farko alam nashrah laka sadrak da ayat suratul ahzab wa tukhfi fi nafsika ma allahu mubdih wa tashsha an-nas wallahu ahqqu an tashsha to bangai ma yadda suka wato suka ci karo ba kowace aya zaman kanta take ubangiji ya yalwatawa annabi kirjin sa yake nufi da yalwatawa annabi kirjin sa mun yi bayani bayani ne fadi akan wannan waccan aya kuma ba wai tana nufin annabi sallallahu alaihi wasallam bai gamsu da hukuncin Allah ba yana jin kunya yana jin nauyi amma ubangiji yace kawai ka fito ka fada dan abu ne da tilasta ya wakana ba makawa kawai ka fito ka fada shi ne abin da ake nufi da aya shi yasa malamai suka ce da akwai abin da annabi zai koye a cikin wahayi to da koyi wannan aya tunda anan bayanin sa take wa tukfi fi nafsika ballahu mubdi abin da kake koya a ranka shine batun zaka aure Zainab abin da kuma sai Allah ya bayyana shi tunda zaka yi auren nan ba zaka fasa ba tunda Allah ya ce ayi to amma ka fitowa ka fada adan ubangiji ba kai sai cewa je ka fada ba ubangiji ya ga masa zai aure Zainab to yaya mutane za su kalli abu wannan shi yake damu yaya za su kalli abu to shine Allah yake gaya masa wannan cewa kana koyewa kuma dole ne abin su ya faru ba wai yana jin abin bai masa bane sai wanda yake tafsirin Obamin dabbatin fil ardi wa la ta'irin yatiru bi janahi illa umamun amsalukum ma farata bil kitabi shay thumma ya rabbukum tashru Allah ya ce babu wani abu da yake tafiya a doran kasa dabba anan ba ana nufin dabba da mu muke faɗa dabba wato raƙumi ko kosa ko abin nan ba ana nufin duk ala rabbi dora abu da yake tafiya a doran kasa wallahu khalaqa kull dabbatin minna faminhum man yamshi ala batnihi wa minhum man yamshi ala rijlayn wa minhum man yamshi ala arba yakhluqu Allahu ma yasha kaga ubangiji yace shi ya halicci kowace dabba da ruwa daga ruwa sai yace daga ciki akwai mai tafiya akan cikin sa mai jan ciki akwai mai tafiya akan kafafuwa biyu kaga mu kenan kaga ma an kira mu mai dabba saboda da ake dabba ana nufin duk abin da yake ya dubbu alal ard sai ce wa la ta'irun yatiru bi janahihi ko wani tsuntsu da yake tashi da fuka-fukansa yatiru bi janahihi wannan sifa ce kashi fa domin duk tsuntsu da ban da fuka-fukansa yake tashi amma an sifan tashi dan a ƙara fito da shi shi yasa suke ce mata sifa kashi fa wala ta'irun yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum face su ma al'ummomi ne kamar ku wato su ma yadda suke al'umma yadda kuke al'umma akwai kabila akwai kasa akwai gari akwai su ma haka suke wato duniya ce ita ma mai zaman kanta sannan Allah ya ce kuma ya rabu kun kusa sannan kuma zuwa ga ubangiji ku da ake tara wannan shi ya tura cewa in aka tashi taran ranar kiyama har da kowa da kowa za a yi har tsuntsaye kowace dabba kowace halitta sai an haɗu gaba ɗaya shi yasa annabi ya ce za a yi ba har su ma dabbobi za a yi musu kisasi za a yi musu hukunci wacce ta karya wacce kaho ce wacce karya mata kaho wacce ta soke daya ce ta soke ta haka sai an gama musu shari'a kowa da kowa wannan kuma wani dan uwa ne yake neman ɗan uwa su taya shi da addu'a domin ya ce yarsa ce suka fita da yar makocinsa tun safe kuma har yanzu ba su ba a gansu ba ai addu'a Allah ya dawo da su lafiya Allah ya tsare su duk inda suke Allah ya tsare su duk inda suke sannan abu na karshe akwai wani bawan Allah da ya taimaka wa masallatanmu na Ahlus Sunna guda goma da motoci to daga ciki akwai wani masallaci shi ma ya samu mota ta wa'azi ta fita karatu neman ilimi da'awa ba ta fita daurin aure ba ka zo ka ce a baka mota da Allah za a je daurin aure mota ce ta da'awa ta fita ilimi abin nan yada sunna ba ta daurin aure ba in za ka daurin aure ka je ka dawaya ko ka tambayi abokanka su baka a motocinsu yawa dan asali tun daga yanzu za a kawo waɗanda suke kashe mana motocin masallatanmu da fita daurin aure a ciki kuma ko faci tai ba sa ba ruwansa da aka kula da wannan sai mu masa addu'a Allah madaukakin sarki ya saka masa da alkhairi ya sa masa a mizanin ladansa ya albarkaci rayuwarsa da dukiyarsa ya albarkaci ƴaƴansa ya bashi jajircewa kuma ya rawaita mana irin su a cikin tafiyar sunna ya yawaita mana irin su akwai su waɗanda suna nan suna da zuciyar su haka wataƙila abin bai zo musu a tunani ba to muna fatan kuma nan gaba wani zai rarraba mana jirage ko
ai ba za ka fita rai ba
ha kaddani
a rara ba mana jiragi dole in kana nan nan da ka tashi duk nisan guri kawai ku fita da awa ba ruwan ku Allah ba dauke sarki ya taimaka sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad wa alihi wasallam
sai ba ka dauka ka kashe ba dauka ka kashe